Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji hira da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi da gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello kan takun sakan da ake yi tsakanin Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya da Shugaban Ƙasa Muhammadu Buhari. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Masu ayyukan ceto na ta tona cikin ragwaje da laka tun daga jiya Lahadi a yunkurin su na neman mutane bayan da wani dimbin ruwa ya malalo daga koguna uku masu ambaliya a Colombia. Ya malale yankin da dare, inda ya lalata gidaje da madahun harkoki, ya kuma halaka mutane wajen 200. Nan da nan, bayan da gaɓoɓin kogunan suka farfashe, sai gocewar laka ta yi kace-kace da garin Macao wanda ke kudu maso yammacin ƙasar. Shugaba Juan Manuel Santos ya ziyarci garin da ya yi kace-kace mai ɗauke da mutane 40,000. Wanda ke daura da kan iyakar Ecuador ranar Asabar, sannan ya ayyana yanayin a matsayin na bala'in da ya afka ma jama'a. A nasu ɓangaren kuma, jami'an ƙungiyar agaji ta Red Cross sun ce mutane aƙalla 203 sun samu raunuka a wannan al'amarin, baya ga mutanen da ba a san adadinsu ba da har yanzu ke ɓace. Hotunan bidiyo da aka ɗauka na wurin na nuna gine-gine sun faɗi da tarkacen motoci itatuwa ma sun faɗi, yayin da mazauna wurin waɗanda ke cikin alamar tashin hankali ke ta kai komo, su kuma masu ayyukan ceto ke zaƙulo waɗanda suka ji raunuka da ma gawarwaki.
Sakamakon wucin gadi na nuna cewa Prime Minister Serbia Alexander Vucic mai ra'ayin riƙau zai ci zaɓen da aka gudanar ranar Lahadi da gagarumin rinjaye, wanda zai ba shi damar jaddada ikonsa kan siyasar wannan ƙasa mai ƙoƙarin ganin ta inganta dangantakarta da yammacin duniya, a yayin da take kuma ƙarfafa dangantakarta da ƙawarta ta yau da kullum, wato Rasha. Sakamakon wucin gadin, wanda ba na hukuma ba, ya nuna cewa Vuci, ɗan shekaru 47 da haihuwa, ya samu wajen kashi 55 cikin 100 na kuri'un, wanda ke ba shi tabbacin yin nasara tun a zagaye na farko ta wajen samun kuri'u fiye da adadin da ake bukata na kashi 50% na biye da shi ɗan takarar 'yan adawa Sasa Jakovic ya samu kuri'u 16, wato kashi 16 ne kawai cikin 100. Vucic, wanda gogaggen lauya ne tun daga shekara ta 2008, yake ta kokarin ganin Serbia ta samu shiga kungiyar tarayyar Turai, wanda ke nuna matuƙar canjin manufa daga matsayinsa na mai tsananin kishin ƙasa a shekara ta 1990, lokacin shi memba ne na jam'iyyar Serbia ta masu tsananin 'yan ra'ayin riƙau.
Hukumomi a Somaliland sun ce ana gab da fadawa cikin tsananin rashin abinci a wannan yankin da ya balle, yayin da gwamnati ta kuma kawo ƙarshen ayyukan ci gaba saboda ta fuskanci mummunan fari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da dabbobi da dama a yankin na gabashi. Da yake magana da muryar Amurka a Hargeisa, mataimakin shugaban Somaliland Abdulrahman Abdullahi Salaci ya ce da alamar farin zai dada muni ta yadda kasar, wato kasadar fadawa cikin matsalar karancin abinci ke ta karuwa. Salaci ya ce yankin na Somaliland bai da isasshen dukiyar da zai iya fuskantar wannan farin, wanda ya addabi tattalin arziki sosai. Ya ce hukumomi sun yanke shawarar dakatar da ayyukan ci gaba don su iya tattalin abin da ya rage, da yadda za su iya kasancewa a shirye da zarar matsalar farin ta ƙara muni.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jirgin ruwan Koriya ta kudu na dakon kaya, wanda ke ɗauke da mutane 24, ya bace a tekun Atlantika bayan tuntubarsa ta ƙarshe da jami'ai daga tazara kilomita 2,500 daga gabar Uruguay. Kafan labaran Koriya ta Arewa ta Yonbap ta ce rabon a duriyar jirgin ruwan mai suna Stella Daisy mai nauyin ton 2,600 wato da 60 tun ranar Juma'a lokacin da wani daga cikin matuƙa jirgin ya aike da saƙo cewa jirgin na fuskantar barazanar nitsewa ranar 26 ga watan Maris jirgin ya bar Brazil. Daga bisani kuma kafar ta Yonhap ta ce an samo biyu daga cikin matuƙa jirgin suna iyo bisa ruwa kuma aka ceto su. To amma ya ce an samu wasu kwale-kwalen ayyukan ceto wurin babu komai a ciki.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗi jiya Lahadi cewa shugaba Donald Trump bai hana ta cicikar Rasha ba duk da ci gaba da sukar kafafen labaran Amurka saboda yadda suke bayar da rahotanni game da binciken da Majalisar Tarayyar Amurka ke yi kan ko wasu hadimansa sun haɗa kai da Rasha don su taimaka masa ya ci zaɓe. Shugaban ƙasan bai taɓa kira na ko sau ɗaya ya ce karki soki Rasha ba. Kuma bai taɓa kira na ya gaya mani irin abin da zan riƙa faɗa ba, inji Haley wadda ta ƙara da cewa ina cicikar Rasha yadda ya kamata.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Da labarin bude taskar hotonninmu a Najeriya inda ake ci gaba da takun saka tsakanin shugaban kasa Muhammadu Buhari da majalisar dokokin kasar. Ga rahoton da wakilin Mustafa Nasiru Batsari ya hada mana dangane da wannan batu.
Batun takun sakar da ke tsakanin fadar shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da ƴan majalisun dokokin kasar na ci gaba da janyo hankalin jama'a. Tinima masu nazarin al'amura suka yi hasashen cewa takun sakar zai iya yin tasiri wajen kawo cikas ga samar da ababen ci gaban ƙasa a tsakanin al'umma. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce duk da yake lamarin ba wata muguwar matsala ba ce, amma akwai buƙatar ganin an yi sulhu.
Abu ne wanda yake ya kamata a duba a yi sulhu, an samu ɗan saɓani ta wajen fahimtar juna. Wanda in an zauna za a daidaita, kuma yana ganin shi shugaban kasa ya dau mataki. Akwai kwamiti da aka yi wanda shi mataimakin shugaban kasa yake shugabanci, ina ga za su zauna, za su kira kowa da kowa a zauna a ga yanda za a yi sulhu.
Gwamna Abubakar Sani Bello wanda yake ci gaba da rangadin kananan hukumomin jiharsa a ƙarshen makon nan ya ziyarci kananan hukumomin Bidda da Bako gama abinda talakawan yankin ke cewa.
Sunana Mala Umar, daga Lemu nan, tsakiyar Lemu nake. Da haka zuwan da ya zo nan mai maraba 100%.
Kuna da matsaloli a nan?
Matsala ma ba sai ma haɗi ma ba, saukansa ma shi da gayar yanayin garin ko fuska mutum ya mukabila da ya ganin fuska mutum ya san muna da matsaloli ma.
Me ya matsalolinku nan manyan?
Matsaloli ma ta farko ma rashin ruwa ya dabce mu saboda wuta da ba takamaiman ake samu ba.
Ajiza daga nan Lemu. Ba mu da ruwa, ba mu da wuta.
Yanzu ba ku da ruwan sha nan gari?
Ba mu da shi, ba wuta. Matsalar mu kenan.
Gwamnan dai ya sha alwashin samar da ababen more rayuwa a tsakanin al'ummar kananan hukumomin jihar. Sai dai gwamnan ya mai da martani akan wani faifan bidiyo da ke yawo ta kafofin sadarwar zamani wanda ke nuna cewa an yi ma gwamnan jifa a wajen rangadin.
Shi wannan bidiyon da an tabbata gwamnan waya mutane. Na ce ku ba ni bane, ku duba bidiyon da kyau za ku gani ba ni bane. Wannan abu ne da ya faru shekara 2015. Ya sa Musa Yadiya sun damu domin wani bai ma diba. Shi kuma wanda ya sa bidiyon sai ya sa a Turance, sai gwamnan Niger gashi ya mashi kuwa bai sa tsohon gwamnan Niger ba. Sai ya sa gwamnan Niger. Inda ya sa tsohon gwamnan Niger ne da babu abun nan. Amma duk wanda ya kalli ko kai ka je ka kalla za ka ga abin da ya faru ne lokacin na tsawa, kuma za ka ga ba ni bane.
A yanzu dai gwamna Abubakar Sani Bello ya ziyarci kananan hukumomi 16 daga cikin 25 na jihar Niger, amma a cikin rangadin akwai wasu shugabannin kananan hukumomi da ma wasu masu riƙe da mukaman siyasa da suka samu miyagun kalamai daga talakawansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To zuwa gaida Mustapha kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Duniya ta yi yau arziki ya yi, sun namun barbayar jijikin ra.
Arziki hankuli ke matashin shido, wanda yin yi tsaki ba ka tarihi. Kagayen hankuli bai yi rana ba, kafin rashin yin yi ba zai yi rana ba. Duniya ta yi yau arziki ya yi, sun namun barbayar jijikin ra.
Bera in ya yi turba shi don ɗan shi mai
yan musulmi da mu da cikin
sannu mai
yan musulmi da mu da cikin kai. Duniya ta yi kyau arziki ya yi, sun da mun garga yanci cikin ra.
Sanyi da rana da iska da sauran su mai
yan musulmi da mu ya musulmi da yai.
Sanyi da rana da iska da sauran su
manyan mu zai jawo ya gundidai,
sannu manyan mu zai jawo ya
gundidai. Yanci duniya ta yi kyau arziki ya yi, sun da mun karbe yanci cikin ra.
Daɗa tun da mun karbi yancin mu hannu mu gyaran zama ya rage daga wajen mu.
Sun zai biyayya da kyawo ga nunan mu da mai yi koyi da mulkin ƙasa. Duniya ta yi kyau arziki ya yi, sun da mun karbe yanci cikin ra.
Idan mun yi injin na yin gwal da zinari,
ya mai yi koyi da mulkin ƙasar Bindu. Duniya ta yi kyau arziki ya yi, sun da mun karbe yanci cikin ra.
Idan mun gidaje na duki
hawa goma, ya mai yi koyi da mulkin ƙasar
Paris.
Duniya ta yi kyau arziki ya yi, sun da mun karbe yanci cikin ra.
Idan mun yi kayan fada gasu mun shirya,
mun yi koyi.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington yana cewa karfe 3:12 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Amma ba bi sa shashan ci ba.
Masu sauraron mu maraba da shirin da rashin ta yi, shirin da ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC, gundumar Columbia. Har yanzu muna nan kan sana'ar tumatir. Yau ma za mu dora daga inda muka tsaya makon jiya. Ga Mahmud Ibrahim Kwari, wakilin murar Amurka da ke Kano, da ci gaba da firar.
To Alhaji Dan Juma, kafin na zo gare ka zan koma gurin Malam Sanusi, tunda su ne ka zo da wannan tsari na shirin Yeldwise. Malam Sanusi, kaman tsarin ku kun takaita shi ne ga manoma kai tsaye, ba ku wato fadada shi zuwa musamman su waɗanda suke hada-hada a kasuwannin mu da muka sani na gargajiya suke hada-hadar sai da tumatir, nan danga abin da Abdullahi yake faɗa.
To da farko dai shi wannan shiri muna yin sa ne akan kowace gaba ta tumatir, wanda ake cewa tomato value chain gaba ɗaya kenan. Wato tun daga noma a gona har ya zuwa kasuwa ko kuma kamfanin da za a sarrafa shi, wato wanda ake cewa processors kenan. Ka gane, saboda haka malam lawan wataƙila shi ne bai san mu ba, amma kasuwar Yankaba ta san mu sama da shekara ɗaya da suka wuce. Shugabancin kasuwar muna taro da su, muna mu'amala kusan duk sati, muna buga musu waya, wani zubin ma a wurinsu ne muke tambayar yaya yanayin kasuwar tumatir take ciki, domin ya zama mun samu cikakkun bayani akan yadda kasuwar take tafiya. Ba wai kasuwar Yankaba ba, ko da nan kasuwar Kwanar Gafan muna ma da ma'aikata wanda kusan koyaushe suna cikin kasuwar nan, suke tallafawa manoma da kuma masu dillalan tumatir wajen yadda za a yi rubutun adadin sako da ake rubutawa zuwa kasuwannin kudu. Akwai takarda da muka tallafa musu suka samar da ita, maimakon irin rubutun wasiƙa da suke yi wanda ta nuna maka cewa falle ɗaya ne, kuma akwai abin da ake cewa carbon copy, da kasuwar zai zama tana da record na abin da aka tura wa kowace kasuwa, da adadin kwanduna, da adadin sunan manomi, da adadin farashin kuɗin mota da sauransu dukkaninsu. Kuma ba wai anan arewa ba kawai, kusan ni ɗin nan na jagoranci team ɗin da ya zagaya iya tsawon Najeriya, muka yi abin da ake cewa market scoping na tumatir. Mun yi bincike dukkanin kasuwannin Najeriya, akwai manya-manyan kasuwannin tumatir a wajen arewacin Najeriya guda 14 wadda babu wadda kafata bata taka ba, daga kan Abuja ya zuwa Port Harcourt ya zuwa Enugu ya zuwa Lagos mile 12 da dai sauran da zuwa Ibadan da dai sauran su. Gaba ɗaya dukkanin kasuwannin mun taka, mun san su, sun san mu, mun tattauna da su, domin ita harka ta tumatir ko kuma kowace iri ya harka ma, idan ka ce zaka amfani zaka dauki wani bangare ne kawai ka tallafa masa, to dai bangaren kuma zai samu matsala. Saboda haka idan ka tashi dole ne sai ka kawo kowa ya zuwa shafi daya,
masu
ruwa da tsaki duka, ta yadda kowa zai bada gudunmuwarsa wajen ganin an warware irin wannan matsala.
To wannan ko da shi kai bayani cewa kuna tattauna ko kuna taba alli da su yan kasuwa ko dillalai musamman a kasuwar yan kaba, ina fata shi malam lawan ya samu waraka. Wannan ta kai mu gabatun da watakila shi ne ma musabbabin wannan tattaunawa tamu. Kamar rahotannin da ke fitowa shi ne an yi wani tsari ko kun zo da wani tsari na gwaji na yadda za a sauya fasalin ma yadda ake sifirin shi tumatir nan daga nan arewacin Najeriya zuwa sassan kasar musamman bangaren kudancin Najeriya. An ce an kaddamar da wani tsari na gwaji yadda za a yi wannan sifiri na tumatiri ta jirgin kasa. Yaya kuka tsara wannan batu kuma tunda an ce gwaji ne ya zuwa yanzu wannan sakamako kuka samu?
To na farko dai ina son mai sauraro ya san cewa yankin Kano, Katsina, Jigawa, Kaduna, Bauchi, Gombe, Plateau da Benue su ne jihohin da suke a yankin arewa suke samar da tumatir mai yawa, kuma mafi akasarin tumatirin nan yana fitowa ne daga jihohin Kano, Kaduna da Katsina, su ne suka fi samar da tumatir mai yawa. Kuma tumatirin nan idan an samar da shi kaso mai yawa fiye da 2/3 yana tafiya ne ga kasuwannin kudu. Saboda haka dole akwai abin da ya shafi harkokin sifiri a ciki. To matsalolin da ake samu shine kamar yankin kudu maso kudu da kudu maso gabas. Binciken da muka yi ya nuna cewa mafi akasarin tumatirin da ake dauka zuwa wannan yanki yana samun matsalolu da dama, musamman ta abin da ya shafi harkar haraji.
Matsaloli.
Kana wuce Abuja, karamar hukuma kaza za ta tare ka ta karba haraji. Jiha kaza za ta tare ka ta karba haraji. Haraji jika ne da yawa wanda a hanyar Lagos babu su. So misali idan mai motar tumatir zai kashe naira 15,000 a matsayin kudin haraji a hanyar Lagos, in ya koma hanyar kudu maso kudu zai je Port Harcourt ko zai je Enugu Akwata Market ko kuma zai je Army Gate Market da ke Onitsha, zai kashe akalla 40,000 zuwa 60,000. Sannan kuma da tsaye-tsaye nan za a zauna a yi ta musu da jami'an tsaro da kuma jami'an harkar tara kudaden shiga. Wannan zai sa tunda tumatiri bai da kwari, baya dadewa, abu ne ba mai dadewa ba, zai sa a samu matsala wajen tumatirin ya fara lalacewa a mota tun kafin a je kasuwa. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma wani zubin su kansu motocin da ake ɗaukar tumatirin a kai can waje, a kai can wannan jihohi na kudu, kasuwanni na kudu, ba koyaushe suke samuwa ba. Wani zubin a yi ta musu tsakanin mai mota da mai ɗorawa da sauransu da bayi. Wataran ma kamar sati biyu da suka wuce, gaba ɗaya kwata-kwata ma aka rasa motar a kasuwa kwanan gafan. Ga mutane sun ɗebi kaya, sun sa shi a kwanduna, yana ƙara lalacewa kuma babu mota a ƙasa. To sai muka ga cewa wannan tsari ya ya kamata mu ƙara bullo da wata hanya wadda ta zama ta biyu, abinda Bature ke cewa plan B. Bayan wannan ɗauka da ake a ta mota, to kuma mu kawo wata hanya wadda ita ma za ta taimaka wajen ɗaukar tumatir zuwa kudu, domin ko an so ko an ƙi sai ka ɗauki tumatir ka kai shi kudu in dai kana son zaman lafiya. Ba don komai ba, saboda adadin masu noman tumatir suna arewa amma masu shan tumatir suna kudu. So saboda haka sai muka ce to yanda za a yi, mu nemi mutanen da suke harkar saye da sayarwa ta tumatir na zamani wanda za a yi amfani da su, su zo su ringa siyan tumatir nan a yankin arewa, su kuma suna amfani da wannan sabuwar harkar sufuri ta jirgin kasa, tunda alhamdulillahi gwamnatin tarayya ta zo ta fara gyara harkar sufurin jirgin kasa din nan. To kaga wata hanya ce wadda za a yi amfani da ita. Sai muka zo muka yi bincike muka ga cewa to su waye masu ruwa da tsaki? Hukumar jirgin kasa ta kasa. To amma gwamnati ce, idan ka ce zaka dora abin a hannunta kai tsaye ba lalle ne a same da ake so ba. Sai muka yi bincike muka gano wani kamfani wanda yake harkokin sufuri da haɗin gwiwa da ita hukumar jirgin ƙasa ta ƙasa, wato Connect Rail Services kenan. su wannan kamfanin sai muka inviting din su muka hada su da masu siyan tumatur a wurare daban-daban muka ce da Allah ku zo mu zauna akan teburi mu ga wace hanya zamu bi a ringa daukar tumaturi ana kai shi ta jirgin kasa ya zuwa jihohin kudu sai suka ce to bala za su fara da yankin Lagos tunda nan ne ake samun jirgin da yake tashi din Litinin ya kai Talata da yamma saboda haka da aka zo aka samu su kamfanin su Malam Danjuma aka ce za a fara da shi tunda gwaji za a yi da suka zo suka kawo ka'idojin su na cewa to idan za a dora tumaturi akan jirgin kasa zai dauki awa kusan 40 da wani abu in ya tashi ranar Litinin da karfe 9
kafin ya kai Lagos
ana sa ran zai je Lagos karfe 4 karfe 3 zuwa 4 na yammacin ranar Talata saboda haka muka ce to tunda haka ne wace hanya kuke ganin cewa tumaturin nan zai je lafiya sai suka ce to na farko za a samu tumaturi mai kyau na biyu kuma idan an zo wajen diba sa wajen ciro kenan ba za a ciri nunan ne lugub ba wanda ya bura da ya harba irin sa za a cire ba danye ba ba kuma nunan ne lugub ba saboda haka jirgi na tafiya idan misali a ce yana da hawa-hawa na nuna kamar guda uku yayi matakin farko na nuna an cire shi an dauke shi daga gona ya zuwa tashar jirgin kasa ta Kano ya wayi gari anan ya dau hanya ya je bangaren Kaduna ya hawa matakin nuna ta biyu wataƙila ya tafi can yayi nisa ya kusa da Lagos ya tafi matakin nuna ta uku kaga zai je Lagos a nune yana zuwa kuma a nuna din nan Allah cikin ikon sa kaga su wannan kamfanin su dauke shi su je su kai wa waɗanda za su sayar su ma da sauransu ba tare da ya ribe ba to alhamdulillahi a daidai wannan gaba ina alfaharin shaidawa masu sauraro cewa wannan gwaji da aka yi na farko tare da tallafin shirin James Poe na hukumar tallafawa kasashen duniya ta Burtaniya da mu a ciki da kuma kamfanin Niger Pride da kungiyar manoma ta tumatir da ke garin garin babba tumatirin nan ya isa lafiya kuma bisa yadda muka samu labari daga Malam Danjuma anan zai iya tabbatarwa kaso 5 cikin 100 ne kawai ya lalace duk da cewa jirgin kasa din nan an samu matsala a hanya bai je ran Talata ba sai ranar Laraba to kake nan da ya je ran Talata wataƙila za mu iya samun kaso 1 cikin 100 ne kawai lalace ko kuma kaso 100 ma ya je lafiya
Alhaji Danjuma kamar yadda shi ba Sanusi ya bayani cewa kamfanin ku na Niger Pride wanda kuka hada gwiwa wurin wannan gwaji da aka yi na safarar shi wannan tumatur wanda karin haske za ku yi wa mai saurare dangane da yadda kuka tsara ita wannan yarjejeniya ta ku misali
to jama'a assalamu alaikum wato shigowar wannan program na Airdwise ya habbaka ko kuma ya kara mana kwarin gwiwa sosai wajen siyan tumatur din nan saboda daga farko mukan sha wahalhalu wajen siyan tumatur din middlemen da suke kasuwa sukan ba mu matsaloli zaka gadda ba kun fuska ya shiga cikin kasuwa
kamar ɗan kamasho
yawa yanayin kasuwa yakan canja da an ganka ba koniya kasuwa to yanayin kasuwancin zai canja da farashi da yanda za a yi maka duk sai ka ji kamar ka bar harkar ita kuma wannan harka ana yin ta ne domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ma kanta ba wai dan kasuwancin kawai ba saboda idan ka lura kamar yanda policy din gwamnati yake na yanzu na hana shigo da wasu abubuwa daidai ne ai zaka ga cewa abubuwa ne muna yin sa a gida to dan me yasa ba za mu taimaka wa jinnan mu a dada habbaka su ba to mu koma kan wancan magana taka kamar yanda Alhaji Sanusi ya faɗa magana ta gaskiya mun ji dadin fara wannan trial da aka yi na farko na lorin tumatur wannan gwaji zuwa daga Kano zuwa Lagos akan crate maimakon kwandina da suke miki harsashen suna dan dada lalata tumatur din aka fito da wani salo na shi crate a zuba shi a cikin crate wanda ya dada taimakawa wajen lafiyar tumatur din to abinda Alhaji Sanusi yake faɗa gaskiya ne kashi biyar ne kadai suka lalace shi ma kashi biyar din wani aka si aka samu saboda mun je a gurguje mun samu matsala ne na rashin farawa da wuri da mun fara da wuri mun ɗiba abin da muke so mu ɗiba ko kuma mun samu abin da muke so mu samu daga wajen su masu gona to da na tabbatar maka ma ba za a samu wannan matsala ba to amma abin da ya sa mun danyi mix da wanda suka nuna saboda muna neman crate 700 ne a lokacin mu
jama'a za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abe mai daidaita mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya sai kuma mako mai zuwa idan mahallicin mu ya kai mu
to a gaida Malam Salihu sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho
'yan majalisar tarayyar Najeriya Allah ya shirye ku, domin a gaskiya abin da kuke a majalisa ba shi ne abin da talakawan Najeriya suka zaɓe ku ku yi a majalisa ba, don haka abin da kuke yi tamkar cin amanar talakan Najeriya ne, tunda kuna yi wa gwamnatin Buhari tsohon hudu a duk wani shiri na kawo ci gaba a ƙasa da aiwatar da walwalar jin daɗin al'umma da duk wata buƙata mai kyau don ci gaban ƙasa ba kwaso. Kullum kun fi so abu da ya shafi rayuwarku ba talaka ba, to yanzu muna jira Allah kai mu 2019 dukanku mafi yawanku ba za ku koma ba, daman kun bi rigar Buhari ne a kaban da ya gabata kuka taɓa majalisa da wajen rai da yadda kuka guje wa dalilan da ya sa muka zaɓe ku kuma kuke kare dokar ƙasa don ku yi zalunci. Shin kuna ɗaurewa cin hanci da sace-sace gindi a Najeriya? To mun gane ku, Allah kan 2019 idan Allah ya kai mu sha Allahu ba za ku koma majalisa ba.
Assalamu alaikum BOA Hausa, mai magana Shamsu Baban Sadiq Malamawa Kutama daga Kano State. Ina kira ga Dan Duje yayan Kwankwaso kan cewar ya sani cewar ubangidansa shine Kwankwaso, kada ya manta da abin da ya mai a baya. Mun kar ya manta cewar kafin wannan lokacin Kwankwaso da shine ubangidan shi kuma shine ya kula da shi. Ina ganin cewar isbata din ina ganin bai shirya ba, bai kamata kuma a ce sun bata ba, ya kamata a ce sun zo sun haɗa kansu domin su zauna lafiya. Mai magana Baban Sadiq Malamawa Kutama Kano State a Najeriya.
Assalamu alaikum BOA America, daga Musa Umani sarkin guragu sarkin rinjini sai ya ga Abubakar Mahmud daga Tijjawan Najeriya. Dan Gwamnan Tijjawa, excellent, ya taimaka mana don Allah don annabi ya yi mana hanyar nan da muka sha nema abin tutun baya daga ringin zuwa doko, kuma ya gyara mana hanyar nan daga hanya babba zuwa babura har gaba, domin hanyoyi ne masu albarka masu jama. Amma a yanzu ma da ranar wahala ake a kan zubaranta da muna ta zo, kuma idan har Allah ya sa zai yi mana ya share mana wannan hawaye, to don Allah ya ba kamfanin nan na Jera Global, domin jama'a muna jin suna yabonsu akan aiki, domin aikin nasu yana da inganci, don Allah a duba.
Rayoyin ku masu saurare, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, masu ayyukan ceto na tattuna cikin baraguzai da laka tun daga jiya Lahadi a yunkurinsu na neman mutane bayan da wani ɗumbin ruwa ya malalo daga koguna uku masu ambaliya a Colombia ya malale yankin da dare, inda ya lalata gidaje da madafun harkoki ya kuma halaka mutane wajen 200. Nan da nan bayan da gaɓoɓin kogunan suka farfashe, sai gocewar laka ta yi kace-kace da garin Macau wanda ke kudu maso yammacin ƙasar. Sakamakon wucin gadi na nuna cewa Firaministan Sabio Alexander Vučić mai ra'ayin riƙau zai ci zaɓen da aka gudanar ranar Lahadi daga gagarumin rinjaye, wanda zai ba shi damar jaddada ikonsa kan siyasar wannan ƙasa mai ƙoƙarin ganin ta inganta dangantakarta da yammacin duniya, a yayin da take kuma ƙarfafa dangantakarta da ƙawarta ta yau da kullum wato Rasha. Hukumomin Somaliland sun ce ana gab da fadawa cikin tsananin rashin abinci a wannan yankin da ya balle, yayin da gwamnati ta kuma kawo ƙarshen ayyukan ci gaba saboda ta fuskanci mummunan fari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da dabbobi da dama a wannan yanki na gabashi. Wani babban jirgin ruwan Koriya ta Kudu da na dakon kaya wanda ke ɗauke da mutane 24 ya ɓace a tekun Atalantika bayan tuntuɓarsa ta ƙarshe da jami'ai daga tazarar kilomita 2,500 daga gaɓar Uruguay.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da al'asar ku ji abokan aikinmu da wasu shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar dan adam ne su harande. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shiri da Malam Sidi da hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau Charles Saul Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.